من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
cire kayana na shirya zan kama na yi baccin sati biyu mu huta
sai ya ji kiran da neman ran Allah da yi ba sai ya ji kiran tace kware kuwa mai shiru nace to baki kike yan kawai kin gama da ni saboda kincin kai ne je da ni na yadda na saka wannan lana na amince daka kar ku manta da mata addu'a wallahi ina cikin matan kirki matan sunna masu bibiyan malaman sunna mai kishin addini mai son Allah mai son Annabi a iya da muke fita masa zato tana da kokari duk wani karatu da ake yi mallam a gaban ta ake matan daka muna fatan wannan yaya naki Allah sa su gaje ki har ma su bi Allah shi albaraka Allah ya sa a dace a bayan addu'a da fatan alkhairi ga wannan angwaye sai kuma addu'a da fatan alkhairi ga duk wanda aka gayyace shi ya halarci wannan taro Allah ya kai da kowa gidan lafiya kuma Allah ya biya wa kowa buƙatar shi kuma Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da zamu faɗa tunda aure ne bari na amfani da wannan dama in tattauna akan wani topic mai suna matar da ake so a aura da mijin da ake so a aura ko ka ce matar da ake so a yi zaman aure da ita da mijin da ake so a yi zaman aure da shi wannan abubuwa guda biyu kowane ɗaya a cikinmu yana kishirwa yana so ya sani in mutum ma bai yi aure ba to yana so ya ga wace mata ya kamata ya aura idan kuma mutum ya yi aure to yana so ya ga matarsa haka take idan wata kila baki aure ba yana da kyau ki ji cewa haka kike in kai ma baka yi aure ba kana so ka ji cewa haka kake haka idan ɗanki zai ne ba aure zaki so ki ji cewa irin wannan mijin shi ne ɗanki haka ke ma zaki aure kina so ki san irin wannan mijin shi ne ya kamata ki aura me yasa muka zaɓi wannan topic saboda mu yi tackling mu rage matsaloli da suke faruwa a gidajen musulmi na zamantakewar aure akwai damuwa akwai bacin rai akwai bakin ciki akwai wayo Allah na shiga uku akwai problems da yawa a cikin harkar aurataya muna so mu yi aure muna so mu yi biki kowa yana so ya ambace ita ma tana so ta amince kowa yana so ya aure da ƴaƴan shi to amma wallahi gidajenmu yau suna buƙatar gyara matukar ba a gyara waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba ina jin tsoron lokacin da zai zo ƴaƴanmu da jikokinmu da yara masu tasowa su ce suna jin tsoron su shiga cikin harkar aure saboda damuwa da matsalolin da ke cikin harkar aure mu ne masu yin auren mu ne masu zaman gidan auren kuma dole mu gaya wa kanmu gaskiya mu yi kokari mu sifantu da sifofi na ƙwarai wanda za mu inganta industry din aure mu kyautata don musulmi su ji daɗi waɗanda ba su yi aure ba su ji daɗi su yi murna aure ya zama albarka ya zama alheri ba wai mutum ya zama aure ya shiga wato wani wuri ne na wayo Allah ya shiga uku ba Allah ya ganar da mu don haka matar da ake so a aura dole ta zama saliha matar ƙwarai ina gaya miki Hajiya ke kokari yarki ta zama mai wannan sifa kai ma ina gaya maka kai kokari matarka da ka aura da kuma wacce za ka aura da kai da baka yi aure ba kai kokari ka samu mace mai irin wannan hali wanda kowa ita yake mabarki ya samu duk mutumin kirki dukkan arziki dukkan albarka kai har mutumin banza wallahi yana so ya samu matar ƙwarai saliha Allah ya ce fa salihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafiza Allah saliha matar ƙwarai ita ce as-saliha mai bin Allah ne da'a kenan duk inda mace ta kai da ladabi da biyayya in ba ta yi wa ubangiji ladabi da biyayya ba ta zama saliha ba kuma dalilin samun kwanciyar hankalin aure da nutsuwa shi ne bin Allah Allah ya faɗi sifar wannan mata saliha ita ce hafizatul lil ghaibi mai tsare mutuncin aure lokacin mijinta bayan nan da yana nan, mai tsare dukiyar miji yana nan ko baya nan, mai tsare darajar miji, mai tsare kimar kanta, ba ballagar mace ba, ba watsattsiyar mace ba, ba mace mara kirki ba, ba mace mai shiga maza ba, ba mace mai zina ba, ba mace mai alaka da maza ba, ba wacce suke tozarta shimfidar aure ba. Allah ya kawo mu lokaci lalacewa ta kai ga mata yau sai su gayyato wani namiji ya zo shimfidar mijin su ya lalata da su. Allah ya kawo mu lokaci yau kana auren mace a zo a jasa maka ɗan da ba naka ba a gidanka, ka biya mai school fees ba ɗanka ba ne, ka ɗauki nauyin asibitinsa ba ɗanka ba ne, ka kai shi makaranta ba ɗanka ba ne, ka je ka yi wahala a kansa ba ɗanka ba ne, ka ciyar da shi, ka kai shi university, ka yi mai abin za ka yi, wallahi ba ɗanka ba ne. Matarka tunda ba saliha ba ne, ita ta ba da dama wani ya shigo gidanka a shimfiɗarka ya yi lalata da ita, kuma ta zo ta haifa maka wannan ɗa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe yana daga cikin disadvantages, matsaloli, mashakil, allati la tu'addu wa la tuhsa, shi ne mutum ya je ya auro matar da ba ta da kamewa. Duk matar da ba ta da kamewa ba saliha ba ce. Iyayena mata, ku shafa wa kanku ruwan sanyi. Iyayena mata, ku ji tsoron Allah. Iyayena mata, ku sani Allah yana kallonku. Iyayena mata, ku kiyaye amanar aure. Iyayena mata, aure ba wasa ba ne. Addinin musulunci ba wasa ba ne. Shari'a ba wasa ba ne. Amana, amana. Duk amana ta zo kan aure sai da aikwana. Allah ya ce inna aramna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Mun gudanar da amana wa sammai, mun gudanar da amana wa kasai, sama da kasa suka kasa daukan amana, amma dan adam ya dauki amana wa hamala al-insan. Allah ya ce saboda mai yawan zalunci ne ga jahilci, mai zaluncinsa, mai jahilcinsa ya ɗauki abin da ba zai iya riƙewa ba. Shin gaskiya ne ko wace mace a cikinku tana rage amanar aure? Mata nawa ne suke shatin da mazan banza da ba nasu ba? Mata nawa ne suke hirar ke ba da fuskarsu mai kyau ga mazajen da ba nasu ba? Mata nawa ne suke nuna kwalliya da ado ga mazajen da ba nasu ba? An ɗaura aurenki da salatin Annabi, an ɗaura aurenki a kan shari'ar Allah, amma kina cin amana. To yaya ƴaƴanku za su yi albarka alhali kina cin amana? Da haka lallai matar da ake so, matar da Allah yake so, Annabi yake so, shari'a take so, shi ne ta zama saliha, wacce take al-multazima bi fara'idillah, mai kulawa da kiyaye wa dokoki da farilloyi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wa wajibatul Islam, da abin da yake na dole ne na musulunci. Tana kiyaye haƙƙin miji, shi ne sifar da na biyu. Duk abin da ya shafi haƙƙin miji to sai ta ba shi, hada daga haƙƙin shimfiɗa, hada daga haƙƙin sirri, hada daga haƙƙin biyayya da ladabi da da'a, kiyaye sirrin miji, asirin miji, wa jami'a wajibatihi alaiha, da dukkan wajibabbun abubuwa na mijinki a kanki, ke ce matan kwarai mai kiyaye waɗannan abubuwa da a kiyaye satrul uyub. Matan kwarai ita ce mai ɓoye aibun mijinta. Idan mijinki yana da aibu, yana da wata illa, ba ta zuwa ki yaɗa, ba ta zuwa ki bayyana, ba ta zuwa ki tona asirin miji. Wataƙila ba ya da lafiya, wataƙila yana da matsala, wataƙila ba ya iya gamsar da shi a shimfiɗa saboda wata larura, wataƙila yana da wani nauyi a kansa da ake binsa na bashi ko kuɗi, wataƙila yana da abubuwa da yawa. Asirin miji, mata ku riƙe amana, Allah ku daina tona asirin mijin. Yau idan aka ce aure ba a rufe asiri, aini zai yi ba ai. A duk duniya ba wanda ya san asirin miji irin mata. da girmansa, da sarautarsa, da mulkinsa, da matsayinsa, da ɗaukakarsa a tazan hannunki yake. Zai zo miki a yanayin da duk duniya ko wanda ta haife shi bai isa zo mata haka ba. In ya zo mata a yanayin za ta tashi da gudu. Amma ke ya zo miki saboda an ce a riƙe tsirni, ke ɗin ma haka za ki zo masa a yanayin da ko uban da ya haife ki ba ki zai ki dinga barci a haka ba. Ko ɗan uwanki ko danginki duk duniya a yanayin da kike ciki, wallahi ko mala'iku ba za ki so su ganki a haka ba. Amma saboda aure akwai asiri, saboda aure akwai sirri, Allah ya halatta haka. Mutum yana ji da sarauta, yana ji da mulki, yana ji da matsayi, yana ji da malinta, yana ji da kaza. Haka zai ji tarar da matarsa a wani yanayin da wallahi ba zai so a gan shi ba, da za a ɗau hotonsa a duniya ba zai so ba. Yanzu sai na miki wa'azi na ce ki kiyaye sirrin aure. Yanzu sai na ja miki kunni na ce ki kiyaye amanar aure. Bai da kyau. Haka maza kuma su tsoron Allah. Akwai namijin da wata rana ya yi tafiya ya buga wa matarsa waya ya ce tai masa bidiyon jikinta gaba ɗaya, ya ce baya son ko kyalle komai baya so a jikinta. Ta yi turus ya ce ke ba matata ba ce? Ta ce matarsa ne. Ya ce ina so in ganki ne a yanayin haka. Sai tunani ta ga cewa mijinta ne, ta ɗauki hoton kanta ba inda ba ta nuna ba a waya. Ta manta abokanansa suna iya karɓan waya, ta manta wayan tana iya ɓata, ta manta za a iya kai wayan gurin gyara a kasuwa, ta manta akwai wanda duk password ɗin da ka sa a waya zai iya murewa, ta manta tana iya ba wa 'ya'yanta su duba wayarta, ta manta 'yarta budurwa tana iya ɗaukan wayanta ta duba za ta kira ƙawarta, ta manta. Shi ma ya manta ya tura mata, ta tura masa. Kwatsam sai aka samu saɓani a tsakaninsu, sai aure ya mutu. Sai ce za ki ga rashin kirki, ka ga cin amana, ka ga yauta. Wallahi haka ya ɗauki hoton nan malam tsirara ya danna shi a iska ya biya. Sai ga shi yana yawo da fuskarta da hotonta da komai. Allah ya isa. Wani wace irin rayuwa ce? Wani wani irin tunani ne? Malam ka san lalacewa da mutane suke yau? Malam mutane ba su yi kirki. Malam ta kai yanzu mutum zai zo yana jima'i da iyalinsa na sunna, wallahi sai su sa waya suna bidiyo. Mutane sun halaka sai wanda Allah ya kubutar bidiyo a kafa waya a ɗaki su kunna wuta da shi da matarsa suna ɗaukar bidiyo. Sau nawa za ka zo abokinka kuna hirin da shi ya ɗauke wayanka yana dannawa? Mana yanzu idan mutum yana so ya maka illa, ka ga wannan wayar ba ta hau mace. Abokina ne kai? Amini na ne kai? Ƙawata ce ke? Wane ne? Kawai mutum zuwa zai ya buɗe bluetooth ɗinsa. Kuna hira, kai ba ka sani ba. Ya danna yana duba kamar wani fitar suke duba, sai ya buɗe bluetooth ɗinsa, sai ya buɗe naka, sai ya mayar maka wayarka. Ya buɗe kawai sai ya fi yarin sai ya shiga duk wani bidiyo naka. Duk wani hoto na ka zai shiga free of charge. Gazanta wannan abu, ai akwai yaudara a cikin wannan abu da cin amana. Don haka ku kiyaye, ku kiyaye amana. Don Allah kada wani namiji ya tozarta matarsa, don Allah kada wata mace ta tozarta mijinta. Zaman aure zaman haƙuri ne, zaman amana ne, zaman kiyayewa ne. Malamai suka ce matar ƙwarai da Allah ya ce hafizatul lilghaibi, yace hiya allati la yakshifna asrara azwajihinna, sune matan da ba ta buɗe sirrin mazajensu.
kin ji fassarar Qur'anin in kin san kina so da asirin mijinki ba ta ciki ke ba matar kirki bane ke ba matar gurai bane yadda da ba ta bude sirrin mazajen su duk abin da ya same ki tsakaninki da mai gidanki ko aure ya mutu ki rufa masa asiri don kuma yayanki ne yayi kai ki wulakanta shi kai ki tozarta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min sharril nas wa sharril nas inda Allah yawm alqiyama ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yashiru ahaduhuma sirra sahibi mafi sharri a cikin ma'aurata shine ɗaya daga cikin su wanda za a yi alaka ta aure daga baya sai ya ji yana yada sirrin abokin zamansa hadisi ne hasan yanzu a wajen mai shayi a wajen cin indomi a wajen cin wainar kwai da daddare a cikin abokanai mutum yake tona asirin matarsa yanzu a facebook mutum yake zuwa ke hirar jima'i yanzu abokanai zama suke kowa yana faɗin ya yake da matarsa saboda cin amana cin amana wata mata ta yi min fatawa fatawar nan ta bani mamaki tace mijinta ya zo yana gaya mata yana mata faɗa cewa ita ba ta kaza ba ta kaza ita ba kamar matar wani ba sai ta kamar yaya ai wallahi ta fi ki matar wance mun da matar wani ne da kaza da kaza wallahi da ta tsananta bincike ashe zuwa yake ina zina da matar aboki kuma abun lalacewa ya zo yana faɗa wa matarsa yana mata faɗa wai ba ta masa irin yadda matar abokinsa take masa jiya din nan wata take min fatawa ku yi hakuri wallahi mata sai muke ku gyaru wallahi kuma dole ku san halin da al'umma take ciki don ku gyara 'ya'yanku gyara kawukanku ta ce tana zargin mijinta cewa yana zina wannan duk cin amanar aure ne kamar yaya kike da kanka yake faɗa tace ta kaurace masa ta bugo ne ta yi fatawa ta yi laifi da ta kaurace masa ya kike kisan tace da kansa yake faɗa eh ya san yana yi kaza kaza amma yana saka kondom ai shi ya san hakkin matarsa da ta yana amfani da kondom yana amfani da kaza rashin kunya lalacewa al'umma ta gangara halatta ta kai ga mutum matarsa ta aure zai iya bude baki ya gaya mata cewa shi yana lalata amma ga abin da yake yi wannan ba mijin kwarai ba ne ko wannan ba mijin aure ba ne ko ba irin sa ake so ba annabi Ibrahim ya umarci ɗansa annabi Isma'il alaihi salam yace ka sake matarka ki ji da kyau yau ga uba yana ba da umarni cewa ɗansa ya sake matarki surugi yana cewa ka sake matarka a shi akwai situation da zai warance uba ya ce ɗa ya sake matarki abin da ya faru annabi Ibrahim annabin Allah ne annabi Ibrahim Allah ya sanar da shi ya zo da idonsa ya ga matar da ɗansa Isma'il ya aura bata yi ba bata dace da annabi ba da aka yi ce ka sake ta ka sallame ta malamai suke ci sharri suka ce saboda ne saboda ba mace ce wacce ke ta kwarai ba irin matar da ake so sani har mata bace abu na uku matar da ake so ita ce mai husnul ta'a mai kyakkyawan biyayya al-istijaba li amri zawj mai bin umarnin miji yana ba da umarni duk za ta dauka ta aikata idan amara hadin ma'ruf idan miji ya umarce ta da kyakkyawa ko kuwa dole ne da'a da mace za ta yi miji ya zama nabi'atun min al-qalb ta bulbulo ta tsiro ne daga cikin zuciya ba wai a maka da'a yanzu yanzu bayan ka fita ce shege a zage ka ba. Akwai matan da yau wallahi kana barin gidanka a gaban ƴaƴanka za su zage ka, kowa ya sani, amma a gaban ka ana jin tsoron bala'in da za ka yi. Za a maka da'a ba irin wannan da'an muke faɗa ba, ba da'ar munafurci ba, a da'ar da take daga zuciya, kina yi wa mijinki biyayya, kina jin Allah ne yake ki bi shi ba wajen halin shi ba, kina yi wa mijinki biyayya, kina jin cewa lada kike samu saboda kin bi mijinki, dan bin miji bin Allah, bin miji bin manzon Allah, bin miji bin shari'ar Allah, husnu ta'a. Manzon Allah ce khairun nisa man idza amartaha ata'aka, mafi alheri a cikin mata ita ce kana ba ta umarni za ta bi. Haka kuke kin shirya, haka kike da miji ya ce ayi kuna yi, da miji ya ce kar ayi ba ki yi. Wani ya zo ya ce wa matarsa ki daina ba, ta ce ba zan bari ba, na fito miki ki bari ba, ta ce ba zan bari ba, kar fa ki fita, ta ce wallahi in ka zo ban fita ba ka daga kafar ka ba. Yana fita tana fita. Wani ya zo ya ce ina kika je, ta ce ina ruwan ba, bai ma san inda kike zuwa ba. Ko kwanan da wani ya zo yana fitawa yana ce shi babban matsalarsa da matarsa sun haifi ‘ya’ya wajen uku, ya ce amma wallahi malam ban san inda kake zuwa ba, ban san inda kake dawa ba, nayi ta daina fita. Wallahi ta shi ƙarfi na malam, in na zo nan sallame ta sai in jino ƙananan yara. Nace kuma akwai haɗari, duk matar da take fita daga gidan mijinta mijin bai sani ba, akwai riski, anything can happen, komai zai iya faruwa. Ba san inda take zuwa ba, ba san da wa take mu'amala ba. Malam mun samu case, makoci yana lalata da matar abokin shi, kun san me ya faru, taimako yake turowa, mai gidan yana yawan tafiya sai su ga cikin wani yanayi, sai ta aika mahota, ba su da magi, ba su da gishiri, shinkafansu ya ƙare, a ba su bashin garin kwaki, a ba su da. Sai shi makocin ya fahimci weakness ɗin mai gidan, yana so kai ka gane illar barin matarka cikin yunwa, illar rashin take responsibility na gidanka, ko da kana ganin kasha ita mace in ta nema ta nema ba ta samu ba, to akwai inda za ta je ta nemo, ka yadda da wurin ko baka yadda da wurin ba. Yana aika mata taimako, sai fara bugo mata waya, yace idan akwai matsala ta rinka mata waya ga wayarta, tace ta gode da kyakkyawan niyya da zuciya, sai ta rinka kiran shi har ma ta mai gidan ya rinka godiya, shi kuma ni ina godiya, to ai dole kai godiya makocin ka yake da kika, ashe ya manta zamani ya canja, al'amura sun canja, sai kai ka kasance yaya kai mutumin nan da yake makiri ne, ashe yana ba da taimakon nan ne don ya samu biyan bukata, sai da yake samu dama ya access zuwa wannan matar, duk lokacin da mai gidan nan ya tafiya to sai ya maida mata, ya samu mata biyu, ya zo nan gurin da rana ya je cikin gidansa na aure na sunna, ya zo nan gurin da rana in yara sun tafi makaranta ya zo ya biya bukatarsa akan wannan matar da yake aika mata ta yi huku. Kaji sai ka je kai tunani yanzu laifin waye wannan matan kadai, ni kuma cewa laifin su ne su sufi mijin me yasa ya tafi ya basu baci baciya, shi ya fi laifi ma albabu ya azlam. To yau an wayi gari maza ba sa iya ɗaukar nauyin gidansu, namiji sai aure sai ƙara mata, ba a biyan kuɗin makaranta sai ya ƙara aure, ba a iya biyan kuɗin haya a shekara sai ya ƙara aure, ba a iya cike responsibilities na asibiti sai ya ƙara aure, ba a iya ɗaukar nauyin yaransa ciwuka sai ya ƙara aure. Halin mu kenan, dole ka gaza duk wanda ya ɗauki kayan da ya masa nauyi da yawa dole ya sauke shi, ko kayan ya kayar da shi to yau gidajen mutane suna kayar da su, in kuma ka riga ka fadi a gidanka to komai zai iya faruwa. Yar ka buduwa za ta yi zuwa ta nemi maza saboda samu abin da za ta ci, to ai kana da abin da za ta baya. Ana iya ganin ta a sha'awa, za ta iya bayarwa in mintuna ne a ba ta kuɗi, baka fara wannan tunanin ba. Matarka za ta iya fata wani sha'awar ta yaso ta, sai ta ba da mutuncinta ta karɓo. Mata ku ji tsoron Allah, maza ku ji tsoron Allah. Daga cikin sifar matar da ake so akwai husnul basar wal hay'a, mai kyakkyawan yanayi a ganta, tana da yanayi mai kyau, shiga mai kyau, tsafta, kulawa, daniki, kwalliya, gyaran jiki, makeup na jiki, duk abin da zamani ya zo da shi za ki kyautata jikinki, wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Ku sani cewa mabda'ut tajammuli, yin ado da kwalliya a tsakanin ma'aurata larura ne, dole ne. Duk mamijin duniya yana so ya ga mata suna da tsafta, haka kuma duk mamiji na kirki ba zai so ya ga kazanta a tattare da matar shi ba. Haka duk wata mace ta kwarai tana so ita ma ta ga mijinta yana da husni al-mashar wal hay'a, yanayi mai kyau. Ashe maza ya kamata ku sani ana jin ku bashi, ku yi wanka, ku yi kwalliya, ku yi ado, ku gyara jikinku don matanku kawai ta ganku ta ji daɗi. Ɗaya daga cikin sahabbai Abdullahi dan Umar ko bin Abbas aka ce yana matso da madubi da kwalli, kwalli da madubi, ya yi wanka, ya yi ado, ya sa kwalli, ya gyara jikin shi. Kamar zai fita sai matarsa ta tambaye shi na naka dai, sai ce ba inda za ni. Take to wani gari ya kai maka, ya ce a'a. To me ya faru? Yake don kenan, yake ina so in ganki kina ado. To ina miki ado ne don ki ji daɗi kamar yadda ni ma in kin min ado ina jin daɗi. Wallahi iyayena mata da yawa yau a cikin maza akwai namijin da wallahi bai isa ya zo kusa da ke ba, sai kin feshi shi da turare tukunna, sai ki ji ana mai gida dakata saurara ɗan jira tukunna, bai zai yi kasu saboda ka zo da warin gumi daga wajen aiki, ba wanka daga ofis ɗinka, ba wanka kayan ka yayi da ya yi ƙazanta, amma tunda ba saka ba saka ce gani kinki kamar baiwa ne, a haka za ka zo ka afka mata. Wallahi ka shiga hakkin ka. Akwai matar da ta ce akwai turare na a gefe da ya zo kafin ya ƙari so zai fifice shi in dan samu sauƙin haɗa mura su kunna. Me yasa bai da kula? Akwai wani namiji da ya gaya mu har yau ina ganin darajar sa da kima, sai ce malam na yi aure sama da shekara 20, ya ce ban taɓa yadda wani dare daga cikin dare ba alaƙar auratayya ta haɗa ni da iyalina ba tare da na yi wanka ba, baki sama in kin zo wajen ce koma gefe tukunna dan jira sai na shirya. Yace ina shiga ban daki na nayi wanka na gyara jiki na, yace saboda bana son reni, yace bazan dauki reni ba, ni bazan yadda wai mace ta ganni da kazanta ta zo ta mamanna, yace ni nake gyara kaina tas, yace sama da shekara 20 ƙaryar matata ta ganni da kazanta ko ku juna ba baki wata tare da ni. Kaji mazan kwarai, kaji masu kula da hakkin mata. Billahi azimu idan ka hadu da wani in ka ganshi ka ce yanzu wannan yana da mata, in yana da mata kai ka tabbatar ko ba lissafi ka san ina cutar matar sa kawai. Wani mutum da a masallaci ya zo mun yi sallah an makara, ya shiga sahu, tun da yayi kabbara sahun nan kudaje suke sama da marwa da kirza, yadda ka san zuba ta taso, yadda ka san kashi ya daure a cikin sa. Me ya faru? Ashe mai wata aikin wani sana'a ne, kayan da shi ne a jikinsa, bilal azimu inda ya tashi a wurin kudaje ne shi. To irin wannan mutanen ku ba mamaki ya koma gidansa a haka zai tinkari matarsa. Wani a cikin mutane ma idan yana magana sai dai ka ji ana haka, ana na'am na'am ana kaucewa. to ina gare ya tinkari matan sa. Wannan wani babi ne da ana shiru ba a magana a kansa, amma wallahi ana cutar da mata. Ni ma riga na sani a wannan babi, in dai dangane da kula da jiki da gyara jiki ne, mata suna iya kokari, zai yi wahala ka ga mace ta tinkari mijinta ba tare da ta dani kwalliya ta gyara jikinta ba. Amma mu maza kam sai dai kai fatiya kawai. Allah ya shirye mu, Allah ya gyara halinmu. Da haka wannan yana daga cikin haƙƙi na zamantakewa. Kuma duk namijinta baya son ƙasƙanci, baya so ya wulakanta, ko baya son reni a gidansa, to kada ya bar ƙazanta a tattare da shi. Kuma ke ma ki mutunta kanki, ki kula da jikinki, ki ado ki kwalliya. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, lalle Allah mai kyau ne kuma yana son kyau, yana son kwalliya, yana son ado. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana mata ta kwarai, ita ce daga an kalle ta in miji ya kalle ta sai ji dadi. Kun san me yake damun ku yau mata? Ba ku yi mazajen ku kwalliya, shi yasa kullun a waya suke zarewa. Duk wanda ya dawo gida sai ga wayar ta ita ce a bakallan sa. In mijin ki ya rena ki ma, za ki ga ya ɗauko hoton wata ya sa a jiki ɗinsa, ha kina raye ba ki mutu ba? Hoton wata yake kallo, to ke mai amfani ki? Za ki ci wani lalaba, ki zo amfani da lalaba, ba ki da wani amfani kenan. Me yasa ya sa a jikinsa? Saboda ita take burge shi, ita yake sha'awa, ko matar wani, ko budurwarsa, ko budurwar wani, ko wani da ya sha'awa ya ganta a kan zuge ɗauka ya ɗora. Ya kamata ki goge wannan hoton, ki kwalliya, ki ado, ki ɗauki hoton kanki, ki dasa masa a DP ɗinsa, ya rika kallon ko yana so ko baya so. In yayi magana ki ce abinda Allah ya baka kenan, ba za ka yi wasa da shi ba. Kyauta Allah ne da Allah ya maka. To amma ba kulawa, ba tsafta, ba ado, musamman matanmu. In mace ta riga ta aure ka, ka haifa maka ɗa ɗaya, biyu, uku, zancenka ya ƙare, gani take yi, ta zama maka ƙarfin ƙafa, ta zama maka dole-dole, ba yanda za ka yi ita. Da haka a dole ma za ka riƙe ta godon 'ya'yanta, shi kenan ke ta yanka maka tsiya, ke ta shirga maka ƙazanta da mummunan yanayi, ba yanda za ka yi ita. Ki gyara don ki tsira da mutuncinki da kuma ainihin wato darajarki. Abu na biyar, ita ce wannan matar da tana son mijinta. Ki so mijinki, zaman aure ba zaman bayarki ba ne. A tawaddu'i lil zawj, ki so mijinki ya so ki. Abinda nake nufi a wannan point din, duk yadda za ki yi, duk yadda za ki yi, ki sa soyayyarki a zuciyar mijinki, ki in dai ba hanyar haramun ba ne ko shirka. Duk abin da mijinki yake so, kika san in an yi masa wannan zai ji daɗi, zai so, zai yi ƙauna. Ki baki makara ba, ba laifi ba ne ba, ta hanyar at-ta'amul bil ma'ruf, ki sha mu'amala wa miji, ihtiramu zawj, girmama miji da mutunta shi, wa taqdiruhu, da ainihin ganin girmansa, yin amfani da maganganu masu daɗi, kalmomi da za su tafiyar masa da gajiya, da za su ba shi hutu. Yanzu ba ki sani ba, in miji ya zo a gajiye, ya zo gida a gajiye, ko ba ki zuba masa ruwan zafi ya yi wanka ba, akwai kalmomin da za ki ba shi ya samu hutu. Kalimatu izalatu ta wannan kalmomi ne masu tsada da mata ke gaya wa mazajensu na ƙauna, na soyayya, wanda kina gaya masa gajiyar za ta tafi. Ba ki koya ba, kuma ba a shirye kike koya ba, ba ki da aiki sai complain. Mutum yana dawowa gida, ga gumi, ga zafi, ga zafin gari, ga zafin aljihu, ga masa ba ta tsare, ga ba da ke fade, kana zuwa sai a ce ni wallahi za ka ji zaman gidan nan, wannan masifa ka ce ni ba ji ya tsare alƙawarin wani ne ya tsare alƙubus sun ne ya tsare ba ku da makarantar yara an koro yara a makaranta. Duk wata masifa da bala'i sai ki zauna masa a wannan lokacin, ya za ku zauna lafiya ba a yi haka. Miji ko labarin mutuwa ma ana koye masa dan a kwantar masa da hankali. Matanmu suna buƙatar su shiga university zaman aure. Matan mu suna buƙatar a karantar da su ya aure ki, in ba gaba wallahi za ku ɗebi shekaru kuna zaman aure, amma ba ku jin daɗin aure. Saboda duk wanda zai tafi Lagos ya kauce wa hanya, duk wanda zai tafi Lagos aka ji shi wani yayi mai duburi yana neman caji, zan sai ya kare ya bar hanya. Duk wacce ta yi aure ba ta koyi yaya ake riƙe mijin wannan zamani ba, kin kauce wa hanya, za a yi ta wahala ne, zulumatun babu a kwa kaba. Wata ta yi min waya ta ce, malam ina ka fi gane auren nan, ni cin da muka auren nan, wallahi yau shekaran wajen biyar kullum faɗa muke ba ma zaman lafiya. Nace ai dole ku yi faɗa, ba ki karanta aure ba, iyayenki ba su koya miki zaman aure ba. Duk inda da miji yake wallahi in mace ta samu training za ta iya zama da shi, duk yanda yake. Ba dan yayin da an ɗaura aurenki da salatin annabi da shi ba, zancensa ya ƙare. Ba yayi wato implicating kansa ya ce shi mijin shi ba ne, zance ya ƙare. Kawai sai dai in baki ya ba, in shaitan ne shi. Akwai matar da ta ce ko shaitan ne sai na iya zama da shi. Kwarai kuwa, ai Allah ya ba ku, amma kun zubar. Ba ku sani ba, ba ku karanta ba, ba ku saurari wa'azi ba, kuna neman hanyoyin gyara ne a inda za a batar da ku, kun kauce wa hanyar. Haƙuri gishirin zaman aure, haƙuri jarin zaman aure, kaiwa zuciya nesa rimar aure. Ga iyayena nan kakanni ga sunan gaskiya sun haife mu, sun jikoki da mu, wallahi haƙuri ne ya zo nan da su. Wallahi duk tsohuwar da ta zanta mai shekara 60 70 80 da sanda a hannunta ko ba sanda, wallahi za ta gaya maka ba abin da ya zaunar da ita a gidan aurenta in ba haƙuri ba. Amma ‘yan matan zamani, ‘yan ɗaura jaka a kafada, ‘yan rawa, ‘yan TikTok, ‘yan waye, ba su san wannan haƙuri ba. Sai soyayya ta ƙarya, wallahi ina son ka, ina tsoron ka, kamar je ba ka cin malba, wallahi kamar haƙe ka, inda ka bin waya ba, ni ba na iya bacci. Ƙarya ba take maka ba, ƙarya take maka, ƙarya take maka. Ba za ka tabbatar da wannan ba, sai lokacin da ka aure ta shekara ɗaya biyu uku ta fara tara yaya, ka tuna wannan kalmomin haka suke. Ko ya guri, ko ya guri, Allah ya ku haƙuri, ni buri na ku jana. A yi soyayyar gaskiya, ina son ta ba don kuɗin shi ba, ina son ta ba don abin da ya mallaka ba, ina son ta don Allah, kamar yadda kakanki take son kakanki. Duk Allah ba matan da yau in yau ta same ka a guje maka ba. Wani matsala ya samu a wurin aiki, ritaya ya yi, matar ka matan ce shayar ritaya ya yau in kai ritaya, matar ka sai ce ritaya da rawar ka. In an kore ka aiki, ita ma an kore ta a wuri. Wani ya buga, ya buga sama babu, ƙasa babu, kudu babu, arewa babu, yayi zage-zage ma ba wanda ya kula shi, ya fito yadda da ke yara ba bayani a gida, ya zo abin da zai yi babu, babu, babu. Da aka zo zaman gidan sai matar ta ce, to na sallabe ka. Ya ce, kamar ya ta ce, karka sake zuwa ɗaki na gaba, aure ne ya mutu. Ta ce, bai mutu ba, yana nan sai an samu jini kuna. Eh, wallahi yanzu nan haka ya haƙuri yake kwana a turakarsa, in ya kawo a dafa su ci su ci, inda saura a rage masa, in ba saura ya yi kwana haƙuri. Yanzu mata ba su suke sallaman miji, suke ba shi red card shekaru bai da mata a shimfiɗa, ko ya buƙace ta wallahi bai isa ba ya yi ta. Saboda yanzu in kana da ƙarfi a gidanka kana bayarwa ne, aljihu yana motsi, duk wanda ka ga yana da fawa a gida to yana ne, yana take yana bayarwa. In ba ka da wannan, ba ka da fawa, ƴaƴanka ba su sun maka zanga-zanga a gidanka, sai ka ji yana son aikin banza, sai a tada mun da fada me ake mana a gidan nan, ta za ka za yaran ka kenan wannan. It's a challenge a wuyan ku ko maza, kowa ya fita ya je nema, ya nemi Allah ya taimake shi. Bawa Allah nan ya haƙura, da zai iya koranta ba saboda yaya wa zai kula mana yaya ya ka nan shi yana iya zama a gida ya dauki wulakanci da matarsa ba yanda zai saboda rayuwa wata rana kawai sai aka bugo masa a ce ga ofa ya samu zai tafi can Abuja kusa da mai girma shugaban kasa ya taho da murna sai mace ya buga ta ki budewa me ne kanka da ne yace bude hajiya yayi yace to dama ofa ce na kawo miki zan tafi presidency insha Allah an ce maza karshen satin nan gobe nan ce da gida da komai da mota an ba na sama ki ina zuwa rana a dakin sa ta kwana a magane mace da na babbiya a magane wato wannan yana nuna mana ashe mata wasu suna zama da mijinsu ne saboda ne abin da yake da shi to irin wannan shi muke so mu kawar rayuwa tana iya canjawa wannan mijin naki mai hali ne iko zai iya waye gari ba shi bane wallahi wannan ofis da yake juyawa za a iya waye gari ba shi bane wallahi wannan kudi da yake juyawa za a iya waye gari ba shi bane rayuwa ta iya canjawa kamar yadda ake yin shuka masara tana yabanya ta kore shi ce shar ta yi goro ta yi kyau da ƙarshe ne za a yi ba girbe ta za a yi ba jibi kuma ta za a dasa to za a iya waye gari mai gidanki yana da shi yanzu kuma waye gari ba ya da shi take ya guri da shi a kawo mata Allah ya baya ku daina zama da mutane akan mada materialism akwai muna babu ba mu Allah ya ganar da mu dan kamata ku kula da wannan sannan kuma ku zama mai san hakuri as-sabr wa tawakkul ala Allah wannan mata da ake so ita ce mai hakuri mai dogaro ga Allah kar ki dogara da miji miji ba zai iya miki ba kar ki dogara da miji miji ba zai iya dauke miki nauyin rayuwa gaba daya ba ki dogara ga Allah wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah kadai za ku dogara idan har ku mu'mine ne idan mijin shi ya zama mai talauci fakiri ne ba ya shi ki hakuri har Allah ya canja masa min halin ila hal daga wani hali zuwa wani hali kuma mai sauki ne a wajen Allah sau da yawa Allah yana iya azurta namiji saboda albarkacin matar da ya aura Allah baya iya yin wani abu baya wani abu don wani amma albarkacinki Allah yakan iya tausaya miki ya bada ya taimake shi ya yalwata masa idan kin yi hakuri idan kin zaga hakuri Allah zai muku arziki zai wadatar da ku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da ake kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro da shi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra da sai Allah ya azurta muku kamar yadda yake azurta tsuntsu tabdu khimasan wa taruhu al-qara tsuntsu yana fita da safe a ɗanannen ciki ba yi da abin da zai ci cikin yunwa amma wallahi ya zo dawowa sai Allah ya bashi ke na mijinki talaka ne ba shi da hali zai fita nema kafin ya dawo ya dawo da kulli gobe ma ba na ci ba na sha in ya fita Allah zai bashi wani lokacin kuna zaune a gida za a gwagwata muku kofa Allah zai kawo hanyoyin da Allah yake bawa bawa suna da yawa matar da ake so ta tara ita ce mace mai cika alƙawari ga miji alwafiya da zauci wannan ita ce matar da kowa yake so ya aura mace da za ta rike maka alƙawari komin duhu komin zafi komin matsi duk inda za a je a dawo ba za ta saba maka alƙawari ba ta yadda ita matar ka ce ko ba za ta ci amanar ka ba matar da za a hada baki da ita a cikin miji ba ba matar da kullum ne ba take ta karye mijinta ba yau idan kana da dukiya sai dai ka boye in ba ka ci sa'ar mata ba da ita za a hada kai da ƴaƴanta a karya ka duk abin da za ki yi mata za ta sama to ba irin wannan mata ake so ba ki zama alwafiya ki zama mai cika alƙawari kuma mai kula da miji wanda wannan shine miji duk wani miji ne kwarai irin matar da yake nema ashe kun ga ba wai kyan mace a cici ba ba kwalliyar mace ba ba ilimin mace ba a yaya halitta
yayin da biyarta ba wai kaje ka debo wa kanka maciji a gidanka ba, maciji akwai kyau, duk wanda ya shafa jikin maciji dadi a jikin maciji dadi dadi, amma me ke cikin maciji? Guba, wallahi guba ne a cikin maciji, amma ba ka jikin maciji ma sai Allah subhanahu belbela wani farin tsuntsu ne mai kyau, budurwa ce mai kyau belbela, amma namar da baki irin akwai yaran da in ka gan su yan mata kamar su suka yi kansu ba magana amma zuciyar ba kyau, ka aure ta ka aure masifa, ka aure bala'i, ka aure tashin hankali. Yar uwata, ki zama irin matan nan da kike mai gudun shedan, mai gudun rudin shedan a cikin gidan aurenki, duk wacce ba ta nisanci shedan ba, to ba abin da shedan da zai saki ba, shedan zai saki zagi mijinki, shedan zai saki zagi uwar miji, shedan zai saki zagi uban miji, shedan zai saki kaza. Yanzu kwanan nan a satin nan ake wani kyan a wata jiha daga jihohin nan na Najeriya, an samu wata mata ta yanke azzakari gaban mijinta, bal ta yanke shi, me ya faru? Aure ne kara. Ta ce kowa ma ya rasa mun haƙura, aka ce kai kana ina aka baka wannan yankan ƙauna, yake bai farka ba, haka aka kawo shi asibiti ta mutsure. Ya ne rayu Allahu a'lam. Akwai matan da ta bunka wa mijinta wuta, me ya faru? Gyaran gida ta ga yanayi, gyaran gida yana gyara wani ɗaki, ta ce me za a yi da wannan guri? Ya sa ni da gida na ba zan gyara ba, daga na fara gyaran gida zan bala'i, malam yanzu ba baka isa kai canji a gidanka ba, ka kula ba ko baka ji ba? Wallahi masu yanzu in za ka yi canji a gida sai ka yi mukaddima, sai ka yi wajen wata guda kana bayani, kuma duk wanda yake da safaya ɗaki a gidansa sai ya yi da gaske, kana fara gyarawa za a fara mata lissafi, ko yin ki tunanin ka bai kawo ba, kawayen ki sai sun buga ta. Wani ya zo yana gyarawa, ta ce me za a yi? Ta ce ya ce me za a yi kuma banda abin da Allah ya kaddara? Ta ce me kake nufi? Ta ce ba, ya ce ba abin da nake nufi sai abin da Allah ya kaddaro, ya ce ai ni bawan Allah ne, abin da Allah ya yi za a yi. Ta ce to, ta ce to ba ni washe gari, sai ta dauko turmi turare, sai ta maida ɗakin nan take turmi a cikin tsakiyar ɗakin, ta kafa turmi, ta debo buhun gawayi ta ajiye a ciki, inda take tara bola da dusa ta sa a gefe, a tsakiyar ɗaki ta kama daka, ta ce yanzu za inda za a kawo ta, yana magana za ta ce ɗaki na ya tashe ni ya kawo wata yar iska. Sharrin mata kenan, mata ai ba su kirki, sai abu da Allah ya yi. Ku ji tsoron Allah, ku yi haƙuri da rayuwa, na sani mazan suna azabtar da ku, amma kuma bai kamata ku musu azaba irin wannan ba. Mutum ya kashe kuɗi miliyoyin kuɗi a maida masa ɗakin su ɗakin turbe, ai bai kamata ba. Ki dinga shigar da farin ciki wa mai gidanki, kar ki rinka sa mijinki kuka, kar ki sa masa bakin ciki, dan Allah idan mai gida ya dawo zafin kai, kwantar mai da hankali, ba shi ruwan sanyi mai daɗi, ba shi farau-farau mai sanyi, kwantar masa da hankali, zauna kusa da shi, rarrashe shi, ko da aljihunsa ba ko kwabo ba komai, soyayyar zuciyar ta fi da komai. Ki zama khairun nisa'il wadudal walud, mafi alheri a cikin mata da annabi ya faɗa wanda suke soyayya wa mazajen su ga haihuwa. Ki daina a tafsir fi khidmati zawj, taƙaitawa wajen hidimar miji. Wallahi matar da suke su samu aljanna ta tsaya ta yi bauta a gidanta. Ki daina ruguwa da waɗanda suke yaudaran ku cewa wai wai kanki doki wa miji ki aiki, aiki wa miji ki hidima wa gidan aure da ƴaƴanki shine zai baki aljanna. In baki wa miji ba ma ta kai a ofishin wani, yanzu akwai matar da ba ta yi wa mijin amma za su je ofis ba abin da ba za ta yi ba, za a aike shi, za a sake aiki, za a yi kaza da sauransu. Ku kyautata sa mazajenku, ku ɗebo musu, ku ɗora musu, ku dafa musu, ku kula da tarbiyyar 'ya'ya, in ba su da shi ku rufa musu asiri,
in kuna da hali ku dauko ku ƙara shamane ku ce maka musu wannan shine abu mai kyau ku duba asma'u in jinan sai na Abubakar yar wannan na Aisha mijinta Zubair bin al-Awwam ana buga misali da wannan mata wajen hidimar miji kun san me asma'u take wallahi share kashin doki mijinta doki kin ga doki ne ba ci ake ba wallahi in dokin mijinta ya kashi shi ita take zuwa ta share ba wai ta magana ta share ɗakin miji ko gadan miji ko turakar miji ba wanda yau da yawa daga cikin matanmu gadanka in matanka ta rena ka wallahi yar aiki ne za ta shimfiɗa ma gadanka yar aiki toilet ɗinka in ba ka yi da gaske ba mai aiki ita za ta wanke maka toilet ɗinka duk gajeren wandunanka suna duniya gaba ɗaya ana gani ba ta da sirri a gidanka mace tana zaune za ta tura mai aiki shimfiɗar miji asirin miji in an ce shimfiɗar miji ba abin da babu a ciki amma yau matanmu saboda lalacewa shimfiɗar miji ba ta iya shimfiɗawa sai dai ta tura yar aiki to ina za ta yi wanke maka riga ina za ta yi goge maka takalmi wannan ya za ta yi maka hidima ba za ta iya yi ba ta ku daina tauyewa wajen yi wa miji hidima manzo Allah matansa duk abin da yake su suke nana asma'u ba wai share inda dokin mijinta yake ba a idan dabbar mijinta dokin mijinta ba abinci ita take fita daji ta je ta saro ganye ta saro harawa ta yiwo dako ta dako ta bawa dokin mijinta ina wadanda in feminism ina wanda suke buga ku suna cewa karki yadda miji ya bautar da ke karki yadda ke wa miji aiki makaritan mutane marasa tsoron Allah wallahi yan feminism za su kashe muku aure za su lalata muku rayuwa ku je ku karanta tarihin matan sahabbai ina feminism ana na da asma'u ta tafi daji ta saro halawa ta ba wa dabbar mijinta ina feminism ana ta share wurin da mijin yake daure dabba ina feminism ana wata rana annabi ya zo dawowa ya gana da asma'u in ruwan matar shi ta yi niki-niki tana ɗauke da kayan abincin dabbobi annabi ya ce na tsaya ba zan rage mata hanya a ɗauko ta kunya ya hana ta zo ta hau abin hawan kun ji ina feminism na da Fatima ƴar annabi yadda ta fi kowa gadara da uba na da Fatima matar Aliyu sai da hannunta ya kanta saboda nika saboda daka saboda surfe Aliyu ya ga hannunta ya yi kanta ya ce ki je wajen babanki idan an samu baiwa mai aiki ya taimaka miki wallahi ƴar annabi ne aiki ya mata yawa a gidan mijinta ta je neman taimako amma wallahi da ta je annabi sai ya ce da ita kina so in baki abin da yafi wannan kiyi da jiki ta ce eh ya ce idan za ku kwanta bacci ku rinka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 yace khairul lakuma min sajidin wannan shi yafi miki alkhairi akan baki mai miki aiki a gida je ki aiki a gida ki samu ladabi shi amma yau a gidan a talabishin din gidanka da tv gidanka za a lalata matanka wani yace dai babu ruwa ta ce mai kama abinci na ce ni mai warka ne kai mai ruwan wanka ta ce ban sani ba yace ya haka yi ta ce ai na waye na waye ba ana cutar mu na waye kuna bin malamai masu tsananin addini ɗan ƙauye da basu waye ba na waye yace kin waye ta ce ta waye amma mata suna zaluntar kansu ya nemo miki masara da yake jaki ne shi ya kawo miki albasa jaki ne shi ya kawo miki magi jaki ne shi ya kawo miki omo jaki ne shi ya biya miki kuɗin kitso jaki ne shi ya biya kuɗin haya jaki ne shi ya biya kuɗin makaranta haya jaki ne shi ya sai miki atamfa jaki ne shi ya kai ki makaranta jaki ne shi ya miki duka aikin banza yake ki goma zaki ba in feminism sun kashe ku sun cuce ku kungiyoyi ne na Yahudawa makiya Allah masu fada da addini masu fada da dokokin Allah da haka ina ba ku shawara a ƙarshe iyayen na mata ku yi hidima wa mazajenku za ku samu albarka kamar yadda iyayenku suka samu albarka hidima wa miji, hidima wa Allah ne, hidima wa shari'a. Daga ƙarshe abin da zan tsaya a kansa shine shi kuma mijin, irin mijin da shi kuma ake so. Kun ga suna ta dariya da suna murna, to zan dawo kanku yanzu yawa sai ku shirya dukan da za a yi. Shi miji na farko, duk mijin kwarai da ake so shine alladhi yu'addi ma alayhi min al-huquq wal wajibat. Mijin da ake rubuci hajiya, mijin da zaki nema wa yarki hajiya, mijin da zaki aura, shine mijin da aka yarda zai sauke nauyin ci da sha da wahalhalu da sutura da hidindimin gida. Duk namijin da zai zo ana rayuwar 50-50 mu a jini babu wannan rayuwar. Kin san yanzu abin da ‘yan boko suke yi, sai a zo a raba, kina aiki albashi ne ina yi, to za mu raba gida biyu. In ba ta taga dama a babin kyautatawa da mutunci ta ce za ta yi wannan abu ne mai kyau, amma miji ya ce ba zan kawo kaza ba, ba zan kawo kaza ba, rayuwa ta yi wahala, ke za ta ɗauki nauyin school fees, ke za ta ɗauki magi, ke za ta ɗauki man gyaɗa, ni zan ɗauki shinkafa, ni zan ɗauki gero, a'a. Dole ne miji shi zai ɗauki nauyin aure completely. Wannan shi ne shari'a, wannan shi ne addini. Da haka dole ne namiji ya zama yana sauke hakki da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora. Wanda Allah ya ce mafi kyakkyawan imani a cikin ku su ne masu kyakkyawan hali, ya ce wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, zaɓaɓɓu a cikin ku su ne zaɓaɓɓu wa matansu, masu kyautatawa matansu. Ku auren da ‘ya’yanku mata ga miji mai kyautatawa, ku dawwamar da aurenku ga ‘ya’yanku ga miji mai kyautatawa. Na biyu, mai tsoron Allah ne mutunci, attaqwa wal muru'a. Lallai ne da miji ya zama mai tsoron Allah, don duk wanda kika aura bai da tsoron Allah, to bai ji tsoron Allah ba zai ji tsoron babanki, bai ji tsoron Allah ba zai ji tsoron wanda ya kuma, bai ji tsoron Allah ba zai ji tsoron wani, ba wanda zai ji tsoron, zai ce miki azaba ne. Ta samun da Allah yake ce wani zawuta ila taqi, idan za ka aurar da ‘yarka, ka aurar da ita ga mai tsoron Allah, in ahabbaha akrabaha, idan yana son ta sai girmama ta, wa in abghadaha lam yuhibha, idan baya son ta yana fushi da ita duk zai wulakanta ta ba. In kin auri miji mai tsoron Allah, ko da baya son ki ba zai iya wulakanta ki ba, ba zai wulakanta ‘ya’yan ki ba, wannan tsoron Allah shi zai hana ki, saboda yana tunanin azabar kabari, yana tunanin azabar kiyama, shi zai hana wulakanta ki. Shi yasa ake cewa matan da suka fi kowa tunani yau, matan da suke auren mazaje masu tsoron Allah, ko da ba su da kuɗi kuwa. In Allah ya taimake ki, miji ki yana da takawa, kin more, za ki fi shiga ba, ko ya zo zai wani abu, ba zai iya ɗaukar mataki wulakanta ki ba, saboda me yana tuna kiyama, yana tuna iska, duk mai tsoron Allah yana tuna in na yi wannan matar ƴar wani ne, ni ma Allah zai sa a yi wa yaya, ko da bayan na mutu ina cikin sama. Da haka lallai ku auri mazaje masu tsoron Allah. Shi yasa manzo Allah ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa, kuka yarda da ɗabi'arsa, hali mai kyau ga addini, ga good relationship da mutane, ku aura masa ƴarku, ko da baya da babban gida, ko da bai da kasuwar mota, ko da bai da babban shago a kasuwa, ko da bai da babban kujera a siyasa, inda yana da addini, yana da halin da ke yana da mu'asiri, ko aura wa da ruwa ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bada. Sannan kake auri jahili, mijin da ake so shine al-mutafaddu bil din, ne neman fahimtar addini ba jahili fadak ba. Wallahi duk matan da ta auri jahili dinkimamme, ninkimamme, toshashe, bai san alif ba, bai san ba ba, ballantana yawon ba abin da ya sani, to ta shirya wulakancin da zai mata. Shi ma ba a ja mata aya yanzu ba, shi ne san hanyar wata annabi ya ce ba, shi ta kawai daidai a wurin abin da aka masa daidai. Da haka dole ne ki kokari ki tura mijinki makaranta, mijinki ya rika sauraron wa'azi, mijin ke nuna mai kasar kadan wajen neman ilimi, ba cewa aka yi dole kowa sai ya zama malami ba, amma alal aqalli mijinki ya zama mai kada kura akan jahilci, ba wai ya bar jahilci yayi katutu a gidanki ba. Amma ba ni ne bane, babu daɗin rayuwa da jahili, da jahili yana da matsala. Aljahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amradu fi tardidi muttafiqan نفس من القرآن أو من سنة وقديم ذاك العالم الرباني مدينة مرنشينة من مقرن كوية ما تسعى باوشي لها أعشين إلمي كما إلى كوية ما تسعى إلم الزامن إلى إلم الأجيني جبانيا باوشي لذي كسا جدنسا يدام با إلمي با والله وسمدى جاكي كنت جدا جنسو أبو كوكا أبو بجن تشي لا إلم الأجيني ولا إلم الزامن دي كم أتو شيء أبو بيش duk matan da suke rayuwa a karkashin irin wannan mazaje ya kamata an ganta a mata tsara mata irin yadda ake tsara wa soja da wallahi da yake kokari zama da jahili ai ba karamin aiki bane ba da ka ku sani cewa wadannan mutane sune mutanen kware da ya kamata ku aura kuma sune mazajen da ake so ya zama salihi mai gaskiya mai riƙon amana mai kiyaye dokokin Allah mai kiyayewa tsaftar jami'i mai kiyayewa azumi mai kiyayewa ibada. Wata mata ta ce malam nake haka nake Allah da ya tsawaye ta ce wallahi miji na malam baya azumi kamar ya ta ce wallahi da ranar Allah zai zo ya ce a dafa taliya ka hawo taliya ta ce baba azumi yake yi ke da Allah ki bani kabari ke da maza wala ba dai azumi ba. Akwai mata da ta ce mijinta ya sha zuwa ya karya mata azuminta da azumin Ramadan, tana azumi zai zo ya neme ta da rana, in ba ta yadda ba ya ce zai sake ta mata gidan rauni ita kuma sai ta da ya karya nata azumin ya karya mata nata. Akwai matan da take yi mijinta wa'azi ya ce a ai ku kuka san Allah haka ya gaya mata dariya ma yake yi ya ce in an je kiyaman ki ce masa kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole ki nemi miji wanda yake sahibul khuluq wad din, mai dabi'a da addini, mijin da ake so shine mai girmama matarsa, mai girmama dangin matarsa, dan ku annabi yana da wannan sifa gaba daya. Saboda girmama mata annabi yana zuwa gaida matarsa, sai ku yanzu mai gidanki zama zai yana jira yana kallon ki na kallonsa yana kada gaba sai ba ta gaida mutane ne. To Allah ji kake da gaske ta bar wata rana bai laifi tun da aka yi auren da tana gaishe ka haka ne zai yana kada ko ku yi gaishe ba ko dan baki da kunya dole sai an gaishe shi. A'a wani ya zo yana bude wa matarsa mota za ta tafi unguwa ba ta da lafiya ne ma zai kai ta asibiti sai abokinsa ya gan shi ya ce tab ashe banza ne kai ya ce me faru mutumi ne ya ce yanzu kai mace kake bude gobe za ki ga mota ya ce bari ƙara yi daga yau irin wannan jahilan maza hidimar mace suna ganin wulakanta kai ne ballantana ya miki wanki ballantana ya tiya ki aikin gida ballantana kina ciwon ciki ya kula da yara ya ke shirya su a makaranta wallahi da zai ba mijin kwarai shine wanda yana iya taimakon matarsa. Muna gani ana mana bayani wani mijin za ki ga abinci ba yana iya shiga cikin din sai wallahi. Akwai mijin da yake wani lokacin nakan ce wa matata i zaman ki ai kullun kina yi na yi boarding school na yi makaranta na yi university na iya dafa abinci tace wallahi haka zai zauna ya shirya mana abinci mai kyau ya zo ya zuba min kuma mu haɗa wuci yaran mu ma ba su gane ba suna makaranta. Irin wannan mijin shi yake so mijin da idan kina naƙuda zai je ɗora miki ruwan zafi amma maza yanzu ɗan ƙarshen nama ne tifa ki da nake da ki ba sai aika makota a buka makota ka kawo mai ruwan zafi kan yan da muka kiki ya je na hika ya taba miki ruwan zafi ba ki da lafiya wallahi ba zai ba zani ya daura miki ba kai ki asibiti ba zai ba sai ce kira kanwar ki ya rike ki ya sa ki a mota ba zai iya yi ba yana girman kai kira kanwar baban ki ba zai yi ba. Yau irin wannan masifa haka mata suke rayuwa da shi mazaje ba ta iya jinyar matarsu amma mace tana iya jinyar mijinta.
Amma mai ki zama da rashin tausayi ba mutum ne mai girmama dan adam ba mutum ne mai sani ya kamata ba ta ce wallahi ba na zai zo ya zo da sai a yi wallahi da zai maka magana ba in baka kula shi ba. Zai yi ta danna wayarsa. Wata suke wallahi malakin za ka ce mijinka ina kwana so dubu bai zai amsa ba. Na kwana, na gajiya, ya gida, ya ofis, ya yara. Ta ce ba ya amsawa. Dan wulaƙanci. Kuma duk ranar da ba ta yi ba, ba za ki zo gidan shi ba? Kuma shi ya fi ƙarfi ya amsa. Muna faruwa da irin waɗannan mazajen mun sani. Girman kai da miji baya ya yabo na yi masa. Ai haƙuri maza ku yi haƙuri. Kuma yau wata mace ta yi waya tana kuka. Fada kun ce mata su yi kwalliya. Kun ce mata su gyara biki. Kun ce mata su ɗaukaka. Kun ce mata su yi kaza. Duka kun faɗa. Ta ce amma wallahi yau shekaru barkatai da mai gidana. Ba taɓa yin ado ya ce na gode na ji daɗi ba bai taɓa yaba ba amma ban san iya adadin hotunan matan banza da suke wayarsa ba ɗabi'ar mu ne maza ba ma yabawa ba ma cewa mun gode ba ma cewa ya yi kyau ba wannan ba abinci in kunnen mijinki zai falle saboda daɗin abincin da kike masa wallahi da zai yaba ba amma kin san dai idan yi zai gidan abokinsa matar abokinsa ta dafa wani abinci da daɗi yana zuwa zai kama miki yau na suna abinci mai daɗi daga ina matar abokina ta yi amma ke ɗin kin fi matar abokin kiyawa amma wannan da zai yi miki ba halin maza ne mata ku yi haƙuri da wannan ku kai zuciya nesa kar ki daina wanka saboda mijinki baya yabo kar ki daina kwalliya saboda mijinki baya yabo halin mu ne hannu da nake wa'azin nan ba wa maki mata ta zaza ba ta dama ta ce kai ma ba ka yi eh na ji ba na yi amma zan gyara in Allah ya so ya ga tabiyar muje ga ka dan mace ka ce za ta kashe aure saboda ba a yabawa an yaba kyauta ta kuishi na yi bai gani ba na yi bai yabawa wata ce kwalliya ta matse ta matse ta kuishi ta takure ta yi ba abin da za ta yi ta je ta dawo ta je ta dawo gobe na ki kawai wani sai ke kallo in zai mata magana wani ce da komin kaza ya bude ido ya daga ya kalli adalta da kwalliyarta wallahi ba zai yi ba a ya zama ga kuma ba duk kun yi kwalliyar sallah ba inda zan ce a cikin ku wace ce mijin ke yace mata wance kin yi kyau wallahi ya samu kin goma ba duk kun yi kwalliyar sallah amma ya yaba amma da zaki yi gowa ya suna ki gani da yawa abu na ƙarshe duka wannan wa'azin da nayi duka wannan wa'azin da nayi da wannan mutanen da yayi nake kun ga su na kyale su sun sake jiki sun dauka ba da su nake ba wallahi da amaryan nan nake wallahi da angon nan nake kar ka dauka da waɗannan mutanen da ke waɗannan su riga sun girma sun tafi kai ne yanzu samu ka ci da sabuwar rayuwa ke ma amarya ki da ki wannan wa'azi ki da ki wannan bayani ku kuma ku ce maka tunda kun zo wannan walima to ku ji cewa kuma abin ya shafe ku muna addu'a Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya zauna da su lafiya Allah kuma ya kare musu mutuncin su Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka wa ƴaƴan su da iyalan su Allah ya fara su zuri a tagari Allah ya sa su ma wata ran su wannan taro suna halattar auren ƴaƴan su maza da auren su mata muna godiya ta musamman da yadda kuka girmama mu kuka kimanta mu kuka mutunta mu kuka zo kuka zauna kuka saurari abin da muka faɗa Allah ya albarka kuma Allah ya karɓi ayyukanmu bari da kaka anan na sa ko shi program din gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam da kyawawan alkhairi abun da ya faɗa mana muna roƙon Allah ta'ala ya sanya su a cikin zukatan mu kuma mu ɗin da muka yi mu zawo mu sa su a cikin ayyukan mu abun da muka yi na kuskure dan zaman ta gyara abun da ya rage shi ne mu bibi ne abun da malam ya faɗa kuma su amarya da angon su abin da malam ya faɗa yake cewa da su yake tabbas da su din yake dan su ne dalilin wannan taron amma kai ne
halin da ke gane kafa kadara su kawai ai har da mu duka
za mu karba kuma mu yi aiki Allah ta'ala ya ba da lada kuma ya sa a cikin mizanin kyawawan ayyuka a kamar yadda aka gani akwai masu shigowa da aure bai nan cece da shashaye baya nuna an tashi da Allah masu rabawa su ije kawai akan tebur din su kuma wanda suke zaune su yi shuru su yi abin da ya kamata su yi da Allah ba masu surutu kai komo a bari akwai shehin malaminmu a gefe wanda zai yi mana ta'aliki akwai abubuwa da malin ya faɗa daga ƙarfi ƙarfi abubuwa ne masu tasiri tsakanin murshi da matarsa lallai akwai sirri wallahi tallahi in dai murshi baya sirrin ta mu'amalar shi tsakanin shi da matar shi ba za a yi zaman lafiya ba kazalika ita ma matar idan ba ta sirrin ta mu'amalar ta tsakanin da mijinta wallahi babu zaman lafiya ba akwai wani bawan Allah da yanzu yake ne mai shawara ta cewa shi fa matar shi ta kai karke wajen musanta mashi take ta ne na bani shi hakuri yayi da zai ba karke ya suke ya suke ya suke ba sai muka tambaye shi to menene kai maka da zafi haka suka ji ka fadi yace wannan sirri ne a yanzu ita matar shi ba zai iya tuna mata asiri ba ko dai fadan ba kuma yanzu ya suke ta to yanzu sun da kafa jinta to me yayi laifin ta yace yanzu wannan ai sirri ne na ta ba zai tola wa matan wani asiri ba yanzu ba matar shi bace matar wani haka in ya fada ya tola wa matar wani asiri in wannan mu'amala ya kamata a ce tsakanin mata da miji suna ne akwai sirri muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da sirri tsakanin mu da iyalanmu Allah ta'ala ya ba wa mu'amala ƙarfin gwiwa da takewa wajen ci gaba da irin wannan yaɗa da'awa Allah ta'ala ya yawaita mana irin su abinda suke yi irin wannan aiki Allah ta'ala ya ƙarfafa su ya sa su akan ta gidan su wala ci gaba da wannan aikin Allah ta'ala ya musu zakaiya da alfai yanda yi tattaki ya taho daga Kano zuwa Zaria muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bari jagoranci na komawar ta zuwa gida idan da zai je tadda iyalansa cikin kwanciyar hankali da Allah ta kaice za mu ja hankalin mutane su nutsu dan malam zai ta'aliki a takaice abin da malam ya faɗa malam Sharafuddin insha Allah zai da takaliki akan kalmomi matsayi
الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ما من الدعاء قبل منهم الشيخ الفاضل Abdullah Usman garin kaya daga Kano Allah ya saka da alkhairi akan ce wa ma za bada al-haq illa al-dalal babu wani taliki wanda bayanan da malai yayi yake kare bayanene kafiyan shafiyan sai dai addu'anmu Allah ya sanya shi a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi kuma muna wa ƴaƴanmu addu'a da ango da ita amarya kamar yadda malam ya faɗa a farko wato karatu addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiwa ma'aurata Allahumma barik lahumma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Kamar yadda muka sani abin da ya tara mu a nan shine walima, kuma karkashin wannan walima muka fa'idantu the month of April da kuma sabbin ma'aurata du'an da suke niyya za su yi. To shawara a nan shine wannan karatu abu ne wanda ya kamata kowane magidanci ya nema, kuma ga hanyar neman cikin sauki, domin wannan ma karatu a les ana kallonsa a PhD malam na'am ko ina a duniya, saboda haka na daga cikin abu mafi amfani wanda wannan waya ta kawo bayan sharuɗɗa da take tare da shi. To ana amfana gaya, to wannan karatu ba alita kadai don ma'aurata na yau kadai ba ne, a'a rikofofin akwai abubuwa da za mu gyara a ciki. Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Ya Allah kada ka sa wannan abin da muka ji ya zama hujja a kan mu a ranar alkiyama. Marabarko Allah ya sanya wannan karatun hujja a gare mu a duniya da lafiya. Masu abin nan ba za mu zo mu ɓata lokaci ba. An yi karatu alhamdulillah illa kalmatai ne daga almahami a barista Abdurrafi Alhafi hafizahullah wa ra'a, sai addu'a, sai kuma a gabatar da walima. Domin kamar yadda na faɗa, babu wani talikin da abin da aka yi da ke bukata. Allah ya amfana da mu. Zan kira almahami Sheikh Abdurrafi Alhafi a cikin minti uku a sanya albarka, sai a yi addu'a. Ina fata an gane. Yawwa, karatu dai alhamdulillah an yi karatu. Yawwa, a sanya wa ma'aurata albarka, Allah ya musu albarka, ya ba su zuriyar tayyiba, ya kawo da shaitan a tsakaninsu.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفرقو إنا سوء أنتلت مجيوار ما لم دفت عبد الله قسمه قلت أيا ينا بم مبايش ومن قوضوا للوكتي زاني أجاب ما كوماتون ويجمانا bik lokacin da kuma gaisu mana yana zuwa kuma yana da mu kina da bashi. To da yau kuci bashi nawa? Wannan bashin ba na kuɗi bane, ba za mu iya biyan shi ba. Bashi da mana yake bin mu shi ne mu mawa na addu'a. Allah ya saka mu da alheri, Allah ya wa rayuwa albarka, Allah ya dafa hansa, Allah ya tsawata mana rayuwarsa, Allah ya ɗora shi a kan daidai. Allah ya sa mu tabbata amfanuwa da ilimin mana. Abu na biyu jama'a, wa'anda suka yi wannan gayyata, Hajiya Hadiza da Rektan Ibrahim Bello Memorial School ita ma Allah ya saka mata gani Allah ya saka duniya barka ma'aurata ba a bukatar dogon wani domin na san kuna jin hauta kuma duk abin da ya kace a faɗa mana ya rage ya ba abin da ya rage aiki ya rage mai wannan auren Allah ya sa mu sha barka Allah ya bada zaman lafiya duk alheri da ake tunani a wannan Allah ya kawo mafi yanki duk sharrin da ake tunani da ba nan Allah ya taɓa mana fitina Allah ya taɓa mana fitina albarkacin wannan auren da muka zo walima Allah ya sa muna kawo su ne da wannan zaman da muke muna roƙon Allah duk masu matsaloli da kan aure Allah ya gyara musu wa'anda suke neman irin wannan ba samu ba Allah ya ba su aure maza Allah ya ba su mata na fari mata Allah ya ba su maza na fari su kuma wa'annan ma'auratan Allah ya ba su ikon yin zama irin da sunna ita Allah ya ba su ikon yin zama irin da sunna biyayya shi kuma Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya ba su zuriya fili ba Allah ya sa su zama to mun samu karuwa ne a mutane ubangiji Allah ya ba su kuma gidan lafiya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك لاننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك من الخير كله عادله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عادله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك ولا يملك ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ولا يملك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل اللهم بارك لهما وبارك عليهما ودعوا بينهما في خير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم